Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 2 ga watan Satumbar shekarar 2019. Muhammad Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 5 na safe kenan agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya ce jiya Lahadi ce rana mafi muni a rayuwarsa saboda barazanar mahaukaciyar guguwa. Amurka da China sun sa sabbin haraji kan kayayyakin juna a ci gaba da yakin cinikayya da suke yi. Jiya Lahadi, Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun yi musayar wuta akan iyakar kasar Lebanon.
Kanin labaran duniya kenan. To, gamayyar kungiyoyin arewacin matasan Najeriya ta CNG ta mayar da martani kan matakin kama wasu matasan arewacin kasar da aka yi a jihar Lagos waɗanda suka je domin yin sana'o'i, wato kananan sana'o'i.
Damar da suka dauke mana suka cika bankunanmu da mutanen kudu, kamfanuka na insurance, kamfanuka na hanyar wayar hannu din da ake amfani da ita, duka mutan kudu ake jeba ke zuwa mana, ban yadda ba sai dai a bayaranmu na arewa.
To, dangane da batun guguwar kuma, an umarci mazauna jihar Florida da su zauna cikin shirin kota kwana yayin da makwashar guguwar ta Dorian wacce rabon da ga irinta tun shekaru 84 da suka gabata ta doshi yankin.
Kuma mun fito ma ga motocinmu ɗazu ma muka je muka tsara cikowa saboda koda dai an ce mu bar gari ta ga mutum yana dan shirin shi zai daga.
Muna ɗauke da wasu rahotannin ma da kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim zai gabatar, amma dai bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya bayyana jiya Lahadi ta bakinsa rana mafi muni a rayuwarsa yayin da mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Hurricane Dorian ta afkawa tsibirin da ake gani ita ce guguwa mafi karfi da ta bullo a yankin na Atlantika cikin shekaru 84. Mutane da dama sun ki jin gargadin, wasu mutane kuma an bar su a baya, da kuma waɗansu ɗaiɗaiku a wajen yankin West End wanda suka ki barin wurin, a cewarsa a taron manema labarai a Anas. Ya ƙara da cewa abinda zan iya faɗa masu kawai shine na fatan ba wannan ne karo na ƙarshe da za su ji muryata ba. Mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Dorian ta afkawa tsibirin Great Abaco a Bahamas da kuma tsibirin Grand Bahama, inda mahaukaciyar guguwar ta kai mataki na 5 da take tafar da iska mai gudun kilomita 295 a cikin sa'a ɗaya. Amurka da China sun sa sabbin haraji kan kayayyakin juna na saidawa ƙasashen a jiya Lahadi. Wannan fafatawa ta baya-bayan nan wani ɓangare ne na daɗaɗɗen yaƙin cinikayya da ake yi tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Shugaba Donald Trump ya ƙara harajin kashi 15% akan kayayyakin wajen dala biliyan 112 na China da ke kan hanyar zuwa Amurka, wanda wannan haraji ta yi ya haifar da tsadar kaya ga Amurkawa, musamman abinci da kayan wasannin motsa jiki da tufafin wasannin motsa jiki, kayan kide-kide da kuma kayan ɗaki. A halin da ake ciki kuma, China ta ƙara harajin kashi 5% da kuma 10% akan wasu kayayyakin da suka kai dala biliyan 75 na Amurka da aka tura da su China, da tun da dama ta ce za ta yi a matsayin ramuwar gayya a faɗin cinikayyar da suke yi da Amurka. Tun da farko China ta ce sanyayyar masaran nan mai zaƙin nan da hantar alade, duwatsun marmara da kuma tayin kekuna suna daga cikin kayayyakin Amurka sama da 1,700 da za ta saka wa haraji. Jiya Lahadi, Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun yi musayar wuta akan iyakar ƙasar Lebanon da ta haifar da matukar damuwa ga hukumomi a Washington. Sojojin Isra'ila sun ce sun yi harbe-harbe zuwa cikin kudancin Lebanon bayan harba makamai masu linzami da kungiyar Hezbollah ta yi sansanin sojinta da kuma motoci a kusa da kan iyakar. Sai dai a zuwa daren jiya sun dakatar da fadan gaba daya. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Andrea Tenenti ya faɗa daga baya cewa zaman lafiya ya dawo a yankin, kuma sojojin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya sun ci gaba da kasancewa a wurin tare da sojojin Lebanon. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI ta ce dan bindigar nan da ya kashe mutane 7 ya kuma raunata mutane 22 a garin Odessa a ranar Asabar. Shi kadai ya aikata kuma ta yiwu ba shi da alaka da wata kungiyar 'yan ta'adda ta gida ko ta waje. Dan bindigar ya kwace wata babbar motar raba wasiƙu kuma ya bude wuta akan wasu motoci yayin da yake share gudu akan wata babbar hanya kafin wani dan sanda ya kashe shi. Sai dai a cikin waɗanda suka mutu har da wani matashi, 'yan sanda uku suna cikin waɗanda suka ji raunuka. Wata yarinya 'yar watanni 17 tana cikin waɗanda abin ya rutsa da su da ta rasa haƙoranta da dama kuma ya haddasa ramuka a harshenta da kuma lebanta. Shugaban 'yan sandan Odisha Michael Gark ya faɗa jiya Lahadi cewa zuwa lokacin ba su da takamaimiyar amsa kan abin da ya sa shi ko dalilin na aikata hakan, amma suna tunanin cewa shi kadai ya aikata wannan mummunan abu. Gark ya ki ya bayyana sunan dan bindigar a lokacin da yake ganawa da manema labarai a jiya Lahadi, ya ce baya son ya sa dan bindigar ya zama wani sananne. Kungiyar Taliban ta kaddamar da wani hari akan wani gari na biyu a Afghanistan a cikin kwanaki biyu. Duk da suna yin zagaye na tara na tattaunawa tare da Amurka kan kawo ƙarshen yakin da yake cinyewa a ƙasar. Hukumomi a lardin Baglan sun ce masu tayar da ƙayar bayan sun fito ne daga wajen babban birnin ƙasar. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya ce mayakansu sun farma wani ofishin jami'an tsaro da ke wajen Pulikumar, kuma yanzu haka suna cikin babban birnin lardin. Suna kewaye da gidan gwamnan lardin kuma makiyansu sun yi rashi sosai a cewar Mujahid.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko a wani taron manema labarai da ta kira a jihar Kano, gamayyar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya ta CNG ta mai da martani kan wasu matakai da gwamnatocin jihohin Lagos da Rivers suka dauka. A makon jiya ne gwamnatin Lagos ta kama tare da tsare wasu 'yan arewacin Najeriya su 121 da suka tafi cirani, kasa da makonni biyu bayan da aka zargi gwamnatin jihar Rivers da rusa wani masallaci zargin da ta musanta. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya zanta da Alhaji Ashiru Sharif, wakili a kwamitin amintattun gamayyar, wanda ya mai ƙarin haske.
Wajen sati uku baya muke ta samun rahotanni daga Lagos, mutane suna kiranmu suna gaya mana cewa ana tura jami'an wata hukumar tsaftace birnin Lagos tana zuwa gidajensu tana kwace musu babura sai a tara kai su a Lausa, sai a je sai a gwanjansu a saida musu baburan, a saida baburan ga wasu mutane su an karya su ko ba wani laifi aka kama su ne ba. To sai muka cewa wannan abun wato cin zarafin ya isa, kuma muka zauna muka yi nazarin wannan zarafi muka ce abin da ya janyo mutanen ma suke tafiya noje damar da suke da ita su samu abinci da abin yi a nan jihohin arewacin Najeriya ita ce aka kwace musu. Shi yasa suka fara fansama suna tafiya suna yin sana'o'i ƙanana wanda ma ba wani abu za su samu ba rayuwa illa abin da za su ci abinci kuran su dawo.
Kamar lokacin da kuke magana kun tabo batun gwamnan Rivers, kuma za a iya cewa kamar wannan zance ya wuce.
A'a, bai wuce ba. Ƙasa ce da aka hada ta bisa hadaka, yanki yanki, addini addini, kabila kabila, aka yi mata kundin tsarin mulki. Sai wani mutum guda ɗaya sai ya je sai ya karya kundin tsarin mulki, wane ne ya kamata ya maganta shi? gwamnatin tsakiya ita ce take da alhakin kula da kowa ta tabbata an masa adalci. To tunda aka fara magana da lokacin da shi wuke yi wannan magana zuwa yau, ita gwamnatin ta tsakiya har yau bata ce komai akan wannan abin da yi ba, so da aka kaga har yanzu akwai rina aka ba. Kuma su mutanen da aka ci a rugujewa masallacin nan, ni sun turo min duk takardun su da suka nema na izini ginin masallacin. Kuma tun lokacin gwamna Amechi ne ya fara hana su yin masallacin, daga baya suka je kotu suka nemo duk izini suka zabi takardun su ba za su yi wannan ya zo sake rugujawa. So daga kaga an yi abin, amma tun daga farkon lokacin da yi magana cewar jihar Rivers jiha ce ta Kiristoci, tun a lokacin gwamnatin tarayya kamata ta taka masa burki. To yasa muka ce akwai sakaci a gwamnatin tarayya, tana barin abubuwa suna faruwa wanda suka ba daidai ba, kuma ta ki komai akai. Amma idan shi mutumin arewa yanzu ya ce zai mai da martani ma ka abin, sai ka ji gwamnati ta fito tana attacking din, suna cewa yana so ta da fitina. Ga fitinan na farko ba ce masa magana ba, sai wanda ke kare kansa sai a ce shine fitinan ne.
Ku wannan matakai kuka dauka, amma matakin ku na shi ita wannan kungiya ta CNG,
abinda muka dauka shine mu ma za mu zo gwargwadon abinda doka ta tsaya akai, za mu tsaya akai, za mu tabbatar da arzikinmu wa muke kontrolin arzikinmu. Domin duk kaiwancin kamfanin da suke yin kwangiloli a arewacin Najeriya nan, kama daga karba haraji, kwashe shara, chartered accountant da suke lissafin account na jihohi da ƙananan hukumomi, duka mutanen wajen Lagos ne. To ba mai dace kawai da basu ba, duk abin da zamu yi, duk rigimar da zamu yi da gwamnatin mu, zamu fito zamu yi zanga-zanga da duk rigimar da zamu yi da su sai mun yi, sai an kashe waɗannan kwangiloli da ake ba kamfanin mutanen kudancin Najeriya a jihohin mu na arewacin Najeriya. Sannan damar da suka zo suka dauke mana, suka cika bankunan mu da mutanen kudu, kamfanin na insurance, kamfanin na hanyar waya din na wayar hannu din da ake amfani da ita, duka mutan guda ke ba ke zuwa mana, ban yadda ba sai dai a baya ran mu na arewa.
Alhaji Ashiru Sharif, wakili a kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin matasan arewa. To yayin da ake kan jigilar dawo da alazan Najeriya zuwa gida, hukumar alazan kasar ta nahkun ta buƙaci alazan da su gujewa keta ka'idar nauyin jakar hannu kilogram 8 da babbar jaka wato kilogram 32 da aka ƙayyade don gujewa asarar kayan da suka ƙara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sale Shehu Ashaka ya aika mana daga Abuja.
Duk kayan da aka siya musamman waɗanda ba a yarda shiga da su jirgi ba, akan karɓe su a filin jirgi, da hakan kan iya jawo asarar da akan iya kauce mata. Shugaban hukumar Alhazan Barista Abdullahi Mukhtar ya yi ƙarin bayani.
Kar a ɗauki zamzam, kuma kar a ɗauki wani abu da dokar jirgin sama bai yadda a shiga jirgi da shi ba, kamar irin bindigan wasan yara, irin su wuka, wata aska, sufana, turare mai girma, ko tukunyen gas almakashi, ko mutum ya ga arhan fetur ma ya ce zai sai fetur, da dai sauran irin waɗannan abubuwa inda yake wani lokaci zai kai mamaki kai ta mamakin ɗabi'ar ɗan adam a ce zai amfani da su a kayan hannu. Ko kuma wani a can gida malaminsa ya gaya masa ko ya gaya mata cewa ma ta ɗebo tsakuwan Muzdalifa adadi kaza, ta cika jaka da shi, ta taho jaka kaza ba komai ban da duwatsu. To duk waɗannan abubuwa ne shi dutse kam in dai ya wuce ƙwaya ɗaya ka ya zama makami ka ga ba wani ma'aikacin jirgin da za a sa ya ga duwatsu ne kawai a cikin jaka. Ko kuma ka ga mutane an ɗebi sabir, irin abincin da ake bayarwa, an cusa a cikin jaka.
Shi ma jami'in tsaron hukumar Alhazan Bashir Jazuli ya kuka ga yadda musamman alhazai mata kan saki jiki su siya kaya, da hakan kan iya jefa hatta rayuwar su cikin hatsari.
Airport ka ga mutane suna ta kuka da sun saba kaida saboda wannan kayan sai an kwace su. Akwai screening kusan 2-3 ake yi, za ka ga alhaji ya zo an cire kaya a gurin sa sun kai kilogram 20 banda wannan kilogram 8 ne. Musamman iyayenmu mata, za ka ga mace ta kai ta yi jika da kai tana ta kuka, ɗana ka ban min kaza, wannan na jikoki ne, wannan na kaza ne, wannan na kaza ne, an yi goyo sai a yi goyo rigi kamar 2-3, ga wasu kayan aka, ga wannan jakar a hannu, to duk sai an kwace. Na amfani da wannan dama in ja hankalin wakilan alhazai na jihohi da na local government, don Allah da yawa daga can su shekara ta wuce sun ga abin da ya faru a airport. Akwai alhaji da ta zo ta danka wata irin riga musamman ta iban kaya, a wannan rigar abin da aka fitar ya kai kilogram 35. Da kyarke tafiya ana fitar da kayan a gurin ta fadi.
Yanzu hukumar Alhazan ta dawo da fiye da alhazai 20,000 a sahun jirage 42, da hakan ke nuna kimanin rabin alhazan sun dawo gida. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
mara Allah gaida salashewa a shaka yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka inda hukumomi suka umarci mazauna jihar Florida da su zauna cikin shirin kota kwana yayin da makwacin guguwar da aka walakabi da Dorian ta doshi yankin rabon dai da irin wannan guguwa tun shekaru 84 da suka gabata azun da na tuntubi Dr. Nasir Danmowa mazaunin birnin wato Florida inda ya mun karin bayani kan halin da ake ciki dangane da guguwar wacce tuni ta isa yankin Bahamas
tun dai lokacin da aka fara ganin tatun karo lokacin da taso din kasan suna bire ita sai su hukumomi musamman gwamnatin Tijah Florida kuma abin nan haɗin gwiwa da ƴan gwamnatin tarayya suka fara tattauna game da matakan da za a dauka kuma a gwamnatin Florida ɗin awa kaman 12 duk kan bada abin nan kuma situation report kenan
eh kaman yakan bada sabbin bayanai dangane da zuwan guguwar
kwarai da kuma irin shirye-shirye da kuma sharorin da ake ganin ƴan mutanen jiha su dauka da aka fara irin kananan hukumi kaman hudu ne aka ce cikin 60 ne da ke da Florida aka ce su kwana shirin kota kwana to sai daga baya aka bayan duka jihar Florida gaba daya har da nan wurin mu da muke duk da yake muna arewa ta tsakiya a jihar Florida amma dai an ce mu duk kwana shirin
to kaman waɗannan irin matakai ko shawarwari suka ba ku suka ce ku dauka kan zuwan ita wannan guguwa
to daman shawarwarin da ake ba ka san daman abin da suke gudu kamar irin daukewar wuta ne da irin faduwar abin nan ita ce da zai isa irin abubuwa kamar su ruwan sha ko kuma iskan gas wanda ake kiki da shi wutar lantarki su lalace to shine sai aka ba da shawarar cewa mutane su kokari su samu abin da za su tanadi to irin su ne kuma sai abinci da kuma ruwan sha musamman saboda ka san irin wannan lokaci idan babu wutar lantarki duk da ruwan sha zai wuya mu ma mun fito ma ga motocinmu azuma muka je muka kara cikuwa da ya dan kare da gari babu shi amma sun saki kawo sai muka je muka cika motoci saboda koda dai an ce mu bar gari ta ga mutum yana dan shirin shi ya daga
to daktar muna muku fatan Allah ya kare ku daga duk wata fitina da ke tattare da ita wannan guguwa
amin suma
daktar Nasir Danmowa kenan mazaunin jihar Florida to kafin mu je ga shirin mu na gaba ga wannan so mun tabin
dan haka muke wa shugaba Buhari dan Allah dan annabi tunda wa'adin wannan mutumin ya kare dan Allah kare saki mai dama ne shi mu ya kawo mana cikas ya kawo mana matsala ya kawo mana tashin hankali ƴan kasuwa musamman arewacin kasar Najeriya
to sai biyu mu shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi domin jin wa ake magana akai da kuma martanin da masu wato kare shi suka mayar amma yanzu kan bari mu je ga shirin mu na gaba wato ciki da gaskiya
Jama'a assalamu alaikum. A ƴan makon da suka gabata ne, filin ciki da gaskiya ya fara dubo wasu korafe-korafe da wasu ma'aikatan hukumar yaki da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA suka kawo mana. Idan masu raruna biye da mu mun dai ji korafe-korafen kan shiga kuncin yanayin aiki da fama da rashin kayan aiki har ma da jin tamkar rashin kulawar da ake musu na neman jefa ayyukan cikin mawuyacin hali. Tun ranar farko da muka fara watsa wannan shiri, ma'aikatan hukumar NDLEA sun yi ta kiran wannan fili daga jihohin Najeriya masu yawa tare da aiko mana sakonnin email domin nuna jin daɗin su ga wannan shiri tare da tabbatar da gaskiyar abin da suka saurara. Daga bakin wakilin ma'aikatan da suka kawo korafin wannan fili. Haka kuma ma'aikatan sun yi wa wannan fili ta yin duk wasu ƙarin bayani da muke buƙata. Ku biyo mu cikin shirin sura Nasir Fil Hashim Gulal. Bayan da muka kammala sauraron korafe-korafen ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA, mutum guda da aka ambaci sunansa da kuma zarginsa kan taɓarɓarewar hukumar shine Malam Ahmadu Giyaɗe, tsohon shugaban hukumar wanda ya kwashi shekaru 10 yana shugabancinta. Kan haka ne wannan fili ya fara tuntuɓar Malam Ahmadu Giyaɗe domin jin ta bakinsa bisa wannan zargi da aka yi masa kafin mutunta ma'aikatar da wannan hukuma ke ƙarƙashinta.
Filin ciki da gaskiya ya fara da tambayar sa me zai ce game da zargin rashin ci gaba da aka yi wa hukumar.
Eh to kamar yadda ka sani ci gaba bisa ga ganin ra'ayi ne na mutum. Wani zai ga ci gaba din ya ce ba ci gaba ne, wani kuma zai ga ci gaba din ya ce ci gaba ne. Amma ba da za a ce shekara da shekaru an kafa ma'aikata irin wannan sai babu ci gaba ba. Ci gaba kan a samu aina.
Cikin su masu korafin nan musamman ma waɗanda suka yi aiki da kai da ba za su so a ambata sunansu ba sun ce in ma akwai wani ci gaba da aka samu a lokacin da kai aiki duk bai wuce korar ma'aikata da kai ba me za ka ce kan wannan.
Eh to in gaskiya abin da suka faɗi zancen korar ma'aikata an kori ma'aikata amma ai an kore su ne bisa ga ka'ida. Tabbatacce na kori ma'aikata mu waɗanda na kora ɗin sun je kotuna ba wani kotun da suka yi nasara a ciki. Sun je su nan abin nan National Assembly wato wajen su abin nan dokokin na Najeriya sun je bisa misali wajen su House of Reps ba su yi nasara ba sun je Senate ba su yi nasara ba ba yadda suka je su suka yi nasara kuma har yanzu suna yana suna rubuce-rubucen su amma har yanzu ba ɗaya wanda aka dare shi saboda an kore su a bisa ka'ida.
Malam Ahmadu Gidaje wace ka'ida ka bi wajen sallamar waɗannan ma'aikata waɗannan laifuka suka aikata da suka cancanci a kore su daga aikin wannan hukumar?
Alhamdulillah da kai wannan tambaya. Kaga an ɗauke su ne saboda sanar safara da miyagun ƙwayoyi. Ya zama to idan sun kama masu fara da miyagun ƙwayoyi ɗin akwai wurin da ake ajiye kayayyakin shaidar cewa an kama su ɗin wato wannan ƙwayoyi ɗin. To sukan ɗauki wannan ƙwayoyi ɗin su saida ko kuma idan suka je su za su je wajen aiki. Wajen aiki ɗin in aka yi bincike don duk gaba ɗaya dole za ka ce za ka yi bincike kafin ka samu abin nan sai ga wani an sace masa kuɗin shi ko kuma a'a kafin a isa wurin sai su buga waya su ce ga mu nan tafi ba mu sani ba wurinka za mu zo ko kuma wani wuri ne amma dai mun fito aiki. To kaga waɗannan ba su daidai da a bar su kira su yi abin nan su ci gaba da aiki ba kenan.
Ya nuna dai ana bin diddigin duk wanda yake aiki a hukumar nan ana sauraron kamar watakila ba sani ba ana sauraron sakonni ko bayanan da suke ta wayar tarho.
A'a wato abin ba nan take ba. Waɗanda ake kamawa ɗin yawanci su kansu suka faɗi ga abin da ya faru ko kuma a'a waɗanda suke tafiya da su ɗin ko kansu suka ce gafi masu ɓata mana aikin. Bisa ga misali na fita ziyara na je ni gaisuwa a wajen wani gwamna sai ne sai ɗauko min sunan mutum uku yace kaga waɗannan su ne suke fallasar da aikin ku da kuke yi ya shi gwamna ne ya samu. Ka san yawanci akwai waɗanda suke yan menene ake kiran su political party bangers
yan bangar siyasa
kaga su waɗannan yawanci suna shaye-shaye. To su kuma ka gama shi a shaɗin nan su ne yawanci 'yan siyasa suke ɗaukar su suna fita da su wajen campaign. To ba abin da NDA za su yi waɗannan ba za su girma kama. To ka ga a shaɗin ba su rai ba ne saboda kowa in dai muddin ka sa kunnen ka ƙasa za a gane abin da ke faruwa.
Al'amuru biya ɗi ka fara wannan aiki a 2005 zamanin mulkin Obasanjo tarihi ya nuna ka karɓa daga Shaba Lafiyagi. Me za ka tuna ne sanadiyar da aka kawo ka wannan hukumar?
Eh to abin da ya faru a wannan lokacin ƙasashe guda uku ne na
hutun ki na yi kuskure a Bello Lafiyagi nake so in faɗa a Shaba ba Bello Lafiyagi.
Gaskiya ne abin da ya faru a lokacin akwai ƙasar Amurka da Ingila da Germany sun suka je suka samu shugaban ƙasa ne a wannan lokacin wato shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo suka yi masa ƙara na abubuwan da suke tafiya wanda ke ba daidai ba kuma aka duba haka cewa abin nan da suka yi ƙara a kai gaskiya ne to shi yasa aka tura ni wurin saboda in gyara wurin.
Akwai kuma wani abu da suka faɗa a wannan hukumar sun ce wasu daga cikin kayayyakin aiki da ake amfani da su kamar bindigogi su kaɗai ne ma suke amfani da bindigogin da tun a yakin basasa aka yi amfani da su. Me za ka ce kan wannan bangaren?
Ito yanzu suka ce su kaɗai ne suke amfani da wannan bindigogin ne tsammani sun yi kuskure. Wannan bindigogin an raba su ga ƴan sanda suna amfani da su, kuma ni ma na zo na same su a wannan ma'aikata ɗin. To ni na sani na yi odar kayayyakin bindigogin nan daga Kaduna, akwai waɗanda suke ƙera suna gwamnatin tarayya. Musabbin bindigogi ne kusan aka fi su a kawo na su, kuma har yanzu na nan suna amfani da su. Saboda ka ba daidai ba ne a ce ba waɗansu makamai da ake sabbi ne a wurin ba, akwai su.
Wato ne wannan ya nuna an ƙara wasu daga cikin makama, amma ba mamaki akwai kuma samfurin waɗancan tsoffin bindigogi masu marin zana ci gaba da amfani da su.
Gaskiya ne ana amfani da su.
Kazalika kuma sannan sun nuna korafi cewa wato hukumar kamar ba a damu ma da ita ba, ba ta da kayan aiki ko da ma irin ofisoshi da take amfani da su a jihohi ofisoshi ne da aka gina su zamanin mulkin soja na janar Babangida, wato na tsoffin jam'iyyun nan na NRC da SDP.
To gaskiya kam yawancin gine-gine ɗin da su ake amfani, amma kuma ai gini ne kyakkyawan gini ba wai dole ne a ce kowace shekara sai an rushe an sa wani sabon kafin a ce wai an samu cigaba ba. Gaskiya ana dogara da ma'aikata da kuma zancen wasu sashi ɗin alhamdulillah ba za ka a ce babu shi ba, akwai shi, kuma ana kan yin ake kamar neman hanyar za a gina waɗansu ana yi.
Wani Ahmadu Giya ɗi sannan akwai bayanin da suka yi korafi cewa waɗanda suka daɗe suna aiki ba ƙarin girma ba rayuwa mai kyau da suke yi, kuma alhali suna sadaukar da rayuwarsu wajen kare Najeriya daga illar shan miyagun ƙwayoyi.
Gaskiya suna iyakacin ƙoƙarinsu wajen kare ƙasa ɗin a wajen wannan aikinsu, kuma yanzu suka ce babu ci gaba har sun yi kuskure. Yawancinsu sun fara ne gaba ɗaya da ko a nini ɗaya ko kuma a nini biyu ko uku ɗin suka shigo kamar lauyoyi. To yau a cikinsu waɗansu directors ne, in babu ci gaba a ce za su kai waɗannan mukamai ɗin, kuma waɗansunsu komandoji ne, to a ce wannan a ce babu ci gaba sun yi kuskure a wannan abin nan ɗin, ka akwai ci gaba sosai kuwa ana ba su iyakacin haƙƙi.
Tsohon shugaban hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLA Malam Ahmadu Giya da kenan. To idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kamo ƙarshen tattaunawar. Yanzu a madadin duku ɗan da aka ji muryoyinsu musamman Hassan Umar Tambuwal da Nasir Adam Ali Kaya waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Wallahi yanzu kuma sai labarai a takaice.
Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya bayyana jiya Lahadi da ta bakinsa rana mafi muni a rayuwarsa, yayin da mahaukaciyar guguwa nan da aka yi wa lakabi da Hurricane Dorian ta afkawa tsibirin da ake gani ita ce guguwa mafi ƙarfi da ta bullo a yankin na Atlantic a cikin shekaru 84. Amurka da China sun sa sabbin haraji akan kayayyakin juna na saidawa ƙasashen a jiya Lahadi. Wannan fafatawa ta baya-bayan nan wani bangare ne na daɗaɗɗen yakin cinikayya da ake yi tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Jiya Lahadi, Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah sun yi musayarwa a kan iyakar ƙasar Lebanon.
Kamar da Allah gaida kai Hafiz, masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma ɗan anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Hafiz ɗin da ya ce ni gabatarwa da ce Bahira Jude ne, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique.